Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Far'a FM Nomad FM Dalol da Niyya da tashar mu TV Africa akan mita 102.5 zango FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyohausa.com ko sashenhausa.com. Masara assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Zaharau Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Alhamis 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2018, ranar da Amurkawa ke bikin cika ciki na nuna godiya ga Allah, wato abin da suke kira Thanksgiving a Turanci. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, mu fara da kanun labaran duniya.
Wasu kasashen Afirka uku sun gabatar da wata bukata ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kan yadda za a rika samar da kudaden ayyukan wanzar da zaman lafiya. Mutumin da ake zargi da jagorantar yin katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016 ya rasu, a cewar hukumomin Rasha. A China, wani mutum ya afka kan wasu yaran makarantar primary da mota, kuma har ya kashe wasu daga cikin su.
Madalla, to bayan labarin duniya zamu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Niger, inda wasu ƴan bindiga suka kai hari a jihar Difa da ke da iyaka da Nigeria da Chadi.
Daga suka je can inda suke aiki da su suke su ba. To dama matafiyan su yana nan cikin karamar baruki meri a biro. To sai suna kewayo suka zo suka iske su ana. Suna kwance dukansu sai suka buɗe musu wuta kawai.
A Najeriya kuwa, shugaba Muhammadu Buhari ya karbi wani daftarin kan yadda za a shawo kan matsalolin tsaro a kasar.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Wasu kasashen Afirka uku sun gabatar da wata bukata ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wacce za ta iya mai da ɗaukan ɗawainiyar ayyukan wanzar da zaman lafiya zuwa kan ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU. Wannan bukata da ƙasashen Ethiopia, Equatorial Guinea da Cote d'Ivoire suka gabatar ta yi kira ga majalisar da ta samar da kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar ayyukan zaman lafiya, tare da yin la'akari da buƙatar kowace ƙasa wadda dakarun haɗin gwiwa na tarayyar Afirka ta AU ke jagoranta. Majalisar Dinkin Duniya ita take ɗaukan ɗawainiyar mafi akasarin ayyukan wanzar da zaman lafiya a ƙasashen Afirka, inda take kashe kuɗaɗe da suka zarta waɗanda ƙungiyar tarayyar Afirka ke kashewa. Amma a baya-bayan nan, ayyukan da ƙungiyar ta AU ke jagoranta na ƙaruwa, musamman a ƙasashen da ke gabashin Afirka, inda rundunar haɗin gwiwa ta AMISOM ke fafatawa da mayakan Al-Shabab a Somalia. Babban jami'in gudanarwa na ƙasar Afghanistan, Abdullah Abdullah, wanda a kwanan nan ya ziyarci birnin Kabul daga Faransa, ya faɗa wa kafafen dillancin labarai na AFP cewa ƙungiyar Taliban mai tada ƙayar baya a ƙasar bata nuna wata alamar cewa tana son a kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar ta kwashe tsawon shekara 17 tana fama da shi ba. Amma jami'in gwamnati ya ce duk da irin matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta, yana da yaƙinin cewa za ta iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Afrilun baɗi kamar yadda aka tsara. Abdullah ya ƙara da cewa zai yi mamaki matuƙa idan har aka samu wata matsaya da ƙungiyar ta Taliban kafin lokacin zaben. Wannan kalamai na Abdullah na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar ta Taliban ta bayyana cewa ta shiga wani shirin tattaunawa da wakilin Amurka Zalmay Khalilzad a ƙasar Qatar a makon da ya gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU a taƙaice, wanda ake zargi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa Amurka da aka yi a shekarar 2016, ya rasu a birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa Igor Korobov, wanda ya shugabanci hukumar tun daga shekarar 2006, ya rasu jiya Laraba sakamakon abin da take kira doguwar mummunar rashin lafiya, abin da Rasha sai saka yawa kenan a matsayin cutar sankara. Korobov ya rasu yana mai shekara 62 da haihuwa. Amurka da kasashen kawayenta sun zargi hukumar ta GRU da laifin yin kutse a yakin neman zaben shugaban kasa Amurka da aka yi a shekarar 2006. Sannan kuma tana zarginta da kitsa harin guba da aka kai kan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha a watan Maris a Birtaniya, da kuma dakile kokarin da ake yi na hana yin amfani da magungunan ƙara kuzari a fannin wasannin duniya.
Labaran da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotannin, kuma za mu soma ne daga jamhuriyar Niger, inda wasu 'yan bindigar da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka halaka wasu ma'aikatan kamfanin Foraku mai ayyukan gina famfunan karkara, wato Forage a Turanci, a ƙauyen Tumur na yankin Difa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimun Barma, ya aika mana da wannan ƙarin bayani.
Bayanai daga mazauna Tumur na cewa da misalin karfe 2 na daren jiya Laraba, wayewar yau Alhamis ne, wasu 'yan bindigar da suka shigo gari akan dawakai suka bude wa jami'an kamfanin Foraco wuta, waɗanda ke yada zango a ma'aikatar magajin gari domin ayyukan gina famfuna, kamar yadda wannan wanda bai so in ambaci sunansa ba ke min ƙarin bayani.
Sannan da nan muka ta ma sojoji mun ga musu mun ce ta ana harba cikin gari, sojoji ba su yin tabbiyar da wuri ba har 3:30 cikin meri ne sun ka zame
cikin ma'aikatar magajin gari.
Cikin meri ne.
Mutum nawa suka kashe?
6.
Kuma mutum nawa suka jikata?
7 sun ka jikata.
Su ma'aikatan ina ne, na wace ma'aikata ne?
Na Foraco ne, Society of Foraco, masu gina famfuna.
Turawa ne ko kuwa baƙaƙe ne?
Bakaƙe ne, duk 'yan Yamai ne duka wasu.
Ya aka yi babu jami'an tsaro a nan wajen shan ne?
Akwai su wanda suke kiyaye lafiyar garin, kuma su suna kilo 11 daga kuma. Ba su zo da wurin su wa'annan ma wanda su su 'yan sosai kuma sun zo da ilimin mota uku, su ma ba su yi intervenin ba.
Magajin garin Tumur Alhaji Mani Orte da na tuntuɓa ta wayar telefon ya tabbatar da faruwar wannan al'amari.
Lallai takataka ke misali ga ne wasu mutane da bindiga suka shigo gari gabas da gari inda Foraco take mana famfo na jirgi. To da suka je can inda suke aiki ba su iske su ba, to dama matattunsu yana nan cikin karamar bariki Mary a biro. To sai suna kewayo suka zo suka iske su ana suna kwance dukansu, sai suka buɗe musu wuta kawai. To yanzu dai bakwai sun yi ciwo sun kata an kai su asibitin Difa.
Waɗannan mutane daga ina ne suka fito su 'yan bindigar?
To Allahu a'lam, mu dai cikin gari ne suka fito daga gabacin gari, amma muke tsammani ko cikin Chad suka fito, tsammani ne wannan laktan.
Akwai yiwuwar 'yan Boko Haram ne kenan?
To sun yi kama dai da hakan, saboda akwai wasu kayayyaki da muka gani kamar rawan irin nasu. Wani shi da irin wanda suke sa a jikin su ne ya kama da nasu.
Ana cewa sun yi awon gaba da motoci biyu na Foraco din, kuma har da ma shugaban tawagar su waɗannan ma'aikata.
Ba su tsaya da kowa ba, da motoci biyu dai.
Ana kwatanta cewa jami'an tsaro sun yi nisa da garin Tumur.
Suna ciki, sun suna shari yamma, sun san inda suke, sun suka fito daga gabas.
To yanzu cikin wane hali ake?
Ana Allah godiya, yanzu dai ta garin da yana motsa ba kowa ne kamin ce ko da ke tashi.
Tumur mai yawan al'umma kusan 13,000 na nisan kilomita 80 a gabasin Difa, babban birnin jiha, yayin da ta bangaren kudu garin ke a nisan kilomita 7 da iyaka da jihar Borno a Najeriya. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah ya Allah, haɗa kan mu a firar kan mu so juna.
A gaida Sulaimun Barma, yanzu kuma sai mu leƙa Najeriya, inda cibiyar nazarin manufofi da muhimman buƙatun ƙasa ta miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari wani daftarin bayanan yadda za a kawo ƙarshen matsaloli na tsaro a ƙasar. ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Director General da mahalarta course na 40 na cibiyar nazarin manyan muhimman bukatun kasa wato NIFS dake Kuru kusa da Jos sun mika wa shugaban kasa Muhammadu Buhari wani kundin rahoto da suka samar wanda in an yi aiki da shi za a inganta yanayin tsaro irin na cikin gida musamman sabbin dabarun tunkarar mayakan Boko Haram.
Government is convinced that these security challenges are rooted in both internal and external factors.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari yace gwamnati ta gamsu cewar matsalar tsaron nan fa da muke fama da shi ya samo asali ne daga ciki da wajen Najeriya amma abu mafi muhimmanci a nan shine gwamnati ta ma fi gamsuwa cewar samo maslahar wannan matsala na bukatar samun haɗin kai jami'an tsaro da sauran jama'a baki daya.
Security agencies and communities.
Shugaba Buhari tuni ya umarci duk bangarorin gwamnati da ke da rawar takawa kan aiwatar da rahoton wannan kundi da su fara ɗabbaka shi nan take.
In particular, the findings and recommendations.
Sakamakon wannan bincike, shawarwarin manufofi da tsarin daftarin manufofi kan al'ummu da kuka gabatar mani a halin yanzu, tabbas za mu yi nazarin su da nufin ɗabbaka su. Wannan rahoto dai ya zo daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke shirin sake tsara sabon manufar tsaro a cikin ƙasa. Koda baya ga samo bakin zaren kawo ƙarshen Boko Haram. Wannan rahoto kazalika ya kuma yi nazarin yadda za a tunkari matsalar 'yan aware masu rajin ɓallewa daga Najeriya, 'yan tsagerun Niger Delta da matar zomar makiyaya da manoma.
Kwararru irinsu Injiniya Dr. Hussein Hassan sun yi sharhi kan wannan rahoto da aka gabatar wa shugaban ƙasa.
Makamanni kundi makamannin irin wannan na raya jama'a daga kan baban gida har zuwa janar Muhammadu Buhari ba wanda ban bashi ba. Kundin har yanzu a sake ba da shi a wani kwamiti na kwararru domin su duba su cicusa waɗansu ababa waɗanda ba sa ciki sannan kuma a samu mutane waɗanda ake ji da su a ƙasa domin su zo su ba wa shugaban ƙasa ƙarfin gwiwa domin a gabatar da wannan kundin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma sai mu ƙara leƙa wa jamhuriyar Niger, inda yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya, 'yan jamhuriyar ta Niger suma suka fara tofa albarkacin bakinsu dangane da zaɓen na Najeriya. Ga wakilinmu Haruna Mamman Baƙo da ƙarin bayani.
Kwanaki biyu bayan buɗe yakin neman zaɓe a tarayyar Najeriya, 'yan Niger da ke bakwabtaka da ƙasar ta Najeriya na ci gaba da yin kira da fata alheri wa takwarorinsu na Najeriya domin ganin an kammala siyasar cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya, kamar yanda wani da ke zaune a kan iyakar jamhuriyar Niger da Najeriya ke cewa.
Sunana Salim Barazana, Uban Haji Bello na garin Kalmalo na kan iyakar Niger da Najeriya. Zaɓen da za a yi na Najeriya, muna fatan Ubangiji Allah ya sa a yi shi lafiya a wani lafiya, saboda domin dalili kaga dai an bude kamfe su matasan nan, da Allah a yi a hankali a daina tsangwama da wani tsokade, saboda kaga wannan abin tashi hankali shi dai bai da amfani. Duk abin da an kai cikin limana sai ce wani cikin limana, sannan duk abin da Allah ya rubuto ya ba wanda ya ba ya bashi, kenan kaga babu wani tashi hankali. Abu an ka ce wani suna tashi hankali wa babu dadi da rishi wa watan mu, kenan don Allah don annabi Allah awa Allah da manzo Allah matasa da shagaban ayi ma matasa gargadi ayi abin lami lafiya kuma a kare shi lami lafiya, ko dan kaza kada a tabbatar da an lace shi.
So da dama dai ana cewa Niger da Najeriya dan jumma ne da dan jummai, kuma abinda ya taba hanci ido ruwa suka yi shi yasa wadansu ƴan jamhuriyar Niger din yin kira da fata game da zabukkan gama gari da za su wakana a tarayyar ta Najeriya.
Sunana Alhaji Usman, abinda za mu cewa dangane da campaign da aka buɗa siyasar Najeriya, abinda aka fata na Ubangiji Allah ya sa ayi ta lahiya a ƙare lahiya dukkan jama'a gaba ɗaya kowa da kowa, Ubangiji Allah shi ba mai rabo sa'a, da fatan wanda ya samu ya zama talakawa adalci dukkan da jama'a shi gaba ɗaya, dukkan mu da ke nan bakin iyaka da Najeriya da Niger dukkan mu duk guda ɗaya ne, makwabtan juna muke uwa ɗaya uba ɗaya ne, kenan ba illa abinda za mu cewa Allah bacin mai fata alheri Ubangiji Allah ya sa ayi lahiya a ƙare lahiya ba tare da an samu asarar rayuka ba ko da na dangare ne ko na wani abin ne Allah ya bashi shi kare Allah sai Allah ya kare da haka ne kawai muke fata shine babban horon cikin mu nan da mu ɗan Niger da dukkan su ɗan Najeriya su ba
da Ahmed da cewa suna dan kuka mu abinda watan mu muna fatan Allah ya bada iko ayi harkar galaha ya kare lahiya wannan duk Allah hukumce rabo ne na Allah ya bashi mu shi muka fata gare su
karam Umaru ni ma yana ra'ayin ayi siyasa ga ta Najeriya kare lahiya balle mu ɗan Niger mu muna shiga Najeriya sosai muna kasuwanci da su a zo wata tana taita da dawa kaga mu na za a ji ma duk mutanen ma tun da dama ɗan Niger da dama muna fatan su dai ayi siyasa ga lahiya kare lahiya mu wance gobe duk ba mu so ne dan mu ya son da kwanci hankali ko yana cikin kasa ba rigima ba dan rigima bai dan wani ko guda wallahi
sunana Isa Abubakar dan kasuwa daga Maradi amman ya kowa na kasuwanci nan kwanni abinda a fata na ubangiji Allah sa zaban gaza a Nigeria ta tashan kullana ubangiji Allah ya kiyaye shi sa a gama lahiya a wani lahiya shi a fatan mu alheri
Haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar
mun gode Haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Za mu ci gaba da tattaunawa ne akan cutar jijjiga wato convulsion a turanci tare da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja sai kuma mu je ga amsa tambayoyinku duk a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki
to likita akan warke ga wanda yake fama da matsalar a matsayin cuta da kuma wanda ta same shi a sama ko kuma wani cuta ya kawo masa
akwai cutar da ake warkewa ta convulsion misali a dauki mata masu juna biyu wanda suka samu convulsion saboda eclampsia yawanci zaki ga bayan an haifi jaririn jini ya sauka komai ya tafi ba lalle ta kuma samu wannan ba gaba daya tsawon rayuwa wanda ya kasance misali saboda farfadiya ce kuma bincike ya nuna cewa babu wani matsala a kwakwalwar idan aka ba su magani na wani tsawon lokaci likita yana gwadawa yana duba akan kai lokacin da za a ce to yanzu kan sun warke saboda tun suna shan magani har an rage magani an kai an janye magani kuma ba tare da maganin ba ba sa samun wannan matsala kin ga su ma kenan sun warke idan misali wanda ta faru ce saboda wata cuta misali a ce malaria idan aka yi maganin malaria nan suka warke to wannan jijjiga za ta tafi saboda haka idan ta faru ne saboda wata cuta aka yi maganin cutar za ta tafi sannan a cikin masu farfadiya kuma da yawa idan aka ba da maganin da ya kamata za su warke akan samu wasu nau'i na farfadiya wanda suke da wahalar sha'ani wanda kusan gaskiya warkewar su yana da wahala to amma idan mutum yana kan magani zai kasance ba zai samu shi wannan jijjiga ba saboda haka abin da yasa ba za a ce ya warke ba saboda idan an tsaida magani zai iya samu shi ko wancan da aka ce ya warke saboda babu maganin kuma baya samun matsalar saboda haka ya danganta ga yanayinta
shin cutar na daukar lokaci ne ma a jikin mutum kafin ta bayyana ga wanda suke jijjiga a matsayin cuta kenan
yawanci bai fara daukar lokaci ba saboda ita kwakwalwa kamar da nemki bayani kamar wata na'ura ce mai amfani da kamar a ce lantarki saboda haka dan abu da ya taba ta yanzu nan za ta nuna kamar a ce radio misali sai kasance robot da ake sawa a jikin wayoyi ta hana wuta tsallakewa sai ta dan kone sai wata waya ta taba wata suna taba za ki ji alama cewa ta yi cuta ya dauka to haka idan aka samu wata matsala da ta shafi wani bangare na kwakwalwar nan sai kasance za a ga wannan convulsion ya faru kusan a lokacin da abin ya faru wanda yake daukar lokaci shine kamar wanda suke da wani jini da yake taruwa a hankali a cikin kai ko kuma wanda suke da wani kari a cikin kai wanda yake daukar lokaci kafin ya girma to shine yakan dauki lokaci a hankali kafin ya girma ya taba kwakwalwar da zai kawo wannan matsala amma in ba haka ba abu ne da yake faruwa kusan dan lokaci gangani
to likita ya za a kwatanta yawan yaran da ke kamuwa ko kuma suke fama da wannan cuta ta jijjiga har ma da manyan musamman a nan kasa ta mu Najeriya
to a Najeriya ana maganar cewar manya wanda suke da ciwon farfadiya daya, kusan kashi daya cikin dari na mutane suke samun wannan matsala. To yara saboda yanayin cututtukan su, alƙaluma na da wahalar gaske akan hakan, saboda kamar yadda ne muke bayani cewa wannan lokacin wannan jijjiga tana faruwa ne saboda wata cutar, kuma kamar irin cuta ta malaria kin ga abu ne da yake da matukar yawa a cikin ƙasar mu. Saboda haka su da wahala a samu alƙaluman yawan mutane yaran da suke da wannan jijjiga, amma dai suna da yawan gaske.
To likita, wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa da cutar jijjiga da ma wasu cututtuka baki ɗaya?
To shawarwari biyu nake so in bayar. Na ɗaya, akwai al'adu da dama da aka dauka cewar jijjiga wato convulsion ba shi da alaka da asibiti, saboda haka sai aka dauki wasu al'adu ake idan mutum ya samu wannan jijjiga. Wannan magana ba gaskiya bace, yana da alaka da asibiti, kuma akwai magunguna da ake yi masu sauki wani lokaci a samu saukin wannan. Sannan zan bada shawara cewa abubuwan da ake sa mutum a baki, ko manja ko albasa, kai akwai wanda har kona kafafu suke da hannu a ce wai za a kori aljanu, wannan ba gaskiya bane. Asali ma shine dalilin da yasa masu cutar nan suke cutuwa matuka. Sannan ana tunanin misali idan masu farfadiya sun fi samun wannan matsala a al'umma, in mutum na farfadiya maimakon a zo a taimaka masa a janye shi daga inda zai cutu, sai kowa ya gudu ana tunanin cewa kamar zai yada ta, ba cuta ce dake yaduwa ba, ba za ka dauke ta daga jikin wani ba. In ka ga wani yana farfadiya, abin da ya kamata a taimaka masa a janye shi daga wurin da zai cutu, a gyara shi, a sa shi kwanciyar da duk idan yawu ya fito zai zuba ƙasa, misali ta gefe kenan, ba za a dauke ta ba saboda an taba shi. Sannan ga wanda suke akan magani a asibiti, an tabbatar cewa wannan cutar farfadiya ce, ga magani, don Allah kada mutum ya ce zai watsar da maganin nan farar daya. Idan kana da wani matsala ko da maganin, ka je ka samu likita kai masa bayani. In ta kama a canza magani za a canza, in shawarwari za a baka za a bayar. Idan aka yi haka, insha Allah za a samu saukin matsalolin da ake samu game da jijjiga.
Masu sauraron mu, kada dai ku shafa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin masu sauraron mu. Wannan yace, salam sashen Hausa, ina so likita ya min karin bayani dangane da shokin na wutar lantarki. Yace me yasa mutum ke mutuwa lokaci guda sakamakon wannan shokin na wutar lantarki, kuma an ce jinin bil'adama yake tsotsewa, shin da gaske ne wannan magana?
Kamar yadda shirin muka yi magana cewar kwakwalwar dan adam kamar abu ne da yake aiki da wutar lantarki, ita kanta tana ce take generating wutar lantarkin nan, kuma ta hanyar wutar lantarkin nan take sadar da duk sakon da ya kamata a sadar da shi ta bangarorin jiki, zuciya, koda da komai har da fata, har yanayin ji da mutum yake yi da gani, da in an taba shi ko in ya taba wani abu mai zafi zai ji, duk wannan ana sadar da su ta hanyar kamar lantarkin nan da yake a kwakwalwa. Duka kuma kwayayen halitta na dan adam suna amfana daga wannan lantarki. To idan ya kasance an samu wani lantarki mai karfi ya shigo daga waje, to duk zai hargitsa gaba daya yadda yanayin jikin mutum ke aiki. Kamar misali ne, kai tunanin cewar ka sawa misali ko radio ko handset, ka jono masa wuta, ko kuma ka tada wutar gidanka, a ce baka da exchange na generator da nepa, a ce duk layi dai suke bi kuma ba abin da ya raba su, ka kunna duk wani abu nan da ya shafi lantarkin nan, kamar su TV, da fridge da sauransu, saboda karfin wutan nan zai kona su. To haka idan wutar lantarki ta shiga mutum, zai zama kenan wutar lantarkin ta yi karfi fiye da kima, yadda zai kona duk kwayoyin halitta. Zuciya da take bugawa za ta tsaya. Yayi maganar jini, to zuciya da take bugawa ita kamar famfo ne kenan, wanda in ka kunna injin ruwa da ke tura ruwa ya zagaye jiki gaba daya, to zuciya ita ce wannan famfo da yake tura jinin nan yake zagayawa ko ina a jiki. Idan aka samu karfin wutan nan ya shiga, to zai tsaye da zuciya. Idan ya tsaye da zuciya, kin ga kenan jini ba zai zagaya ba. To shi kuma idan jini bai zagaya ba, daskarewa yake. To shi yasa ake cewa kamar yana shanye jini, a ba yana shanye jini bane. Zuciya ita injin da take tura jinin nan yake tsayawa, shi kuma jini in baya tafiya zai daskare.
Na'am, dama mai tambayan ya ce idan da gaske ne hakan na faruwa, jinin konewa yake yi ko ina yake tafiya? Amma likita ka amsa wannan. To ya ci gaba da tambaya cewa akwai wasu matakan gaggawa ne da ake dauka a likitance da za a yi wa wanda ya fuskanci wannan matsala ta shokin?
Matakan gaggawa shine yana maganar wanda ya rayu kenan. Idan wutan nan mai karfin gaske ce, ba ta ma ba da damar da za a yi wani abu, saboda atake a wurin mutum ke mutuwa. amma wanda ya rayu to akwai matakai da dama da za a yi. Misali an kashe wutar ya fadi gefe da sauran ranshi, za a tabbatar yana numfashi, a tabbatar zuciyar shi na bugawa. Abinda ake cewa matakan gaggawa da ake yi shine na tabbatar da iska din yana iya numfashi, a danna zuciyar shi wannan danna da ake a kirji ya kasance zuciyar tana bugawa, sannan a garzaya asibiti inda ya kasance suna da tsari mai kyau da ambulance da sauransu wanda yanzu za su zo tun atake a wurin ake daukar mataki. Za a sashi asibiti kan gadan asibiti tun cikin motar asibitin, duk matakan da ya kamata a dauka za a fara dauka. Amma mafi yawanci idan dai lantarkin nan mai karfin gaske ne, cikin yan sakan ne mutum ya mutu, komai zai tsaya, zuciya za ta tsaya, kowane aiki da ya kamata ya tsaya.
Yace kuma menene hanyoyin kare kai daga shokin?
To na farko ya kasance duk inda za a yi gidaje, misali a guji irin high tension din nan da ake yi, ya kasance ana kula da wayoyin ko a ungo ku kaga wani pole ya dan karkata, don Allah a kokari a sanar da kamfanin wuta su dau mataki. Duk inda aka ga waya a waje, a jawo waɗanda yake haƙƙin su ne su zo su gyara. Idan misali a cikin gidanka ne socket ya lalace, kada a ce ai managing, ko kuma kai baka iya gyaran wuta ba kace zaka gyara. Sannan a daina barin kayan wutan nan a jone, ko za a yi bacci ko za a yi tafiya a cire su daga bango. A tabbatar cewa kayan da ake amfani da su na wutar ba wai dan suna da arhaba, a ya tabbatar ingantattu ne. Waya da ake irin wayarin da ita a gida, a gine-gine da sauransu, a tabbatar masu quality ne. Ta nan kuma ya kamata a jawo hankalin waɗanda haƙƙin su ne su tabbatar da cewa waɗannan kaya da suke shigo kasashenmu ake amfani da su kaya ne wanda suke da inganci, saboda suna jawo fitintunu da masifu a cikin al'umma. Ko ya aka yi amfani da su za su iya shafar mutane ta hanyar gobara ko ta hanyar shokin din nan. Yawa, sannan idan aka ga waya a fili misali, kar a yi kokarin taɓa ta. Idan ruwa ya zuba aka ga kuma ruwan nan ya kusa da wata waya da take misali a waje, a kokarin kashe wutar gidan ma tukunna kafin a ce za a share shi, saboda ruwan nan zai iya abinda Bature ke cewa conducting, wato ya dauki shi kanshi current din. Gashi dai ba waya ka taɓa ba, amma saboda waya tana cikin ruwa, ruwan zai shokin ɗinka. Saboda haka a kashe wutar gidan tukunna kafin a ce za a share ruwan misali.
Da fatan Malam Husaini Abba Dambam daga jihar Bauchi yana tare da mu a daidai wannan lokaci, kuma da fatan ya ji amsoshin tambayarsa. Duka abinda za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri, wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:27, wato karfe 4:27 a Jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Bashar Kansuna mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji, jihar Kebbi, inda yake cewa salam sashen Hausa na Muryar Amurka. Gaskiya muna jinjinawa rundunar sojojin kasar Kamaru bisa babban nasarar da suka samu na ceto wasu dalibai tara na wata makarantar secondary a birnin Kumbu, tare da shugaban makarantar wanda aka sace su a ranar Talata. Muna addu'a Allah ya kara kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki daya. Sai sakon Asma'u, matar Bashar Kansila, inda take cewa salon VOA Hausa, hakika zargin da gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ke yi wa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na boye rahotannin kwamiti da shugaban ya kafa kan sace ƴan matan Chibok a shekarar 2014. Tabbas akwai ƙamshin gaskiya a ciki ganin cewa shugaba Jonathan bai yi wani bayani ba game da sace ƴan matan na Chibok a cikin sabon littafinsa da ya rubuta. Sai sakon mu na ƙarshe a yau, inda ya fito daga Fatima Musa Wadada, Zainab Ibrahim Musa Wadada, Barikin Ladi, jihar Plateau, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, ya Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu, ka kawo mana ƙarshen hare-haren bama-bamai na ƴan ƙungiyar Boko Haram da suke kaiwa a jihar Borno da Yobe da Maiduguri da sauran garuruwan ma baki daya.
Daula Salim kenan yanzu da takaitun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin na karfe 9 da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda zamu bude layukan muku kira ku bayyana muna ra'ayinku shin kuna ganin committee sulhunta ƴan jam'iyyar APC da suka rasa tikiti a zaben Fiddagoni zai yi tasiri yanzu a madadin Zahra'u Aminu Fagi da tattaini gabatar da shirin da kuma Daniel da ya ba da hada shirin da ba da umarni sai injin namu Justin Nini na Abdulaziz Adili Turuke cewa mu ne lafiya yanzu kuma ga shirin mu shirin matasa na yau da gobe yawo ne